فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا بالقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
نعم هذا القرآن هو تبشرنا يا أيها الذين آمنوا يا قول لك الإيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كذب به هنون الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان تكون به هنون الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الشيطان فينا أمرني لدى الفحشاء أبو كعمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا بعد قل لك أن أكون بعد رحمة سماء ما زكى منكم من أحد أبدا لا باب ولذلك تسكيكوا لذي فالكاك هر أبدا ولكن الله يزكي من يشاء أما دي الله سبحانه وتعالى ينا تسكي تكون ديك الدامك والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى شيني ميجي شيني مثلي سبداك آيان دا كرتن دا مكرم بي هنجوني شيطان شيطان ينا حاوة سامنا أبوه مرسا كيو sai mu fara kallon su kamar suna da kyau kuma da Allah subhanahu wataala yake tuna apa man shi ne da mu shi ko amalihi qara'ahu hasana shi wanda aka kawa ta masa mun aiki sa yayin fara ganin shi kamar abu ne mai kyau sai yake ga wanda ba haka da wanda ba haka ba karon ba da suke ba saboda haka shi ne Allah subhanahu wataala yana mana gargadi kana mu yi hanyoyin shaitan shaitan yana umurni ne da alfasha da abun kiyama sannan Allah ya da ba dan falalan saba akan mu da ba wanda daga cikin da zai farkaka sai dai Allah yana sarkake wanda yake dama Allah shike sarkake mu shi yasa Allah yake falatuza ku an kusa ku wa a'lamu liman ittaqa to daga duk wanda yake so ya sarkake kansa ya nemi sarkakewa daga wurin Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ati qalbi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha yana da kyau sai daga yawai ta wannan addu'a saboda Allah subhanahu wataala shike sarkake wanda ya ganda ma Allah ya wallahu sami'un alim dan yace wala ya'tal ulul fadl minkum wasa'ati an yu'mu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah mun koma kitan nana Aisha kuma Allah yace wala ya'tal ulul fadl minkum wasa'ati wa tuqulul fadl minkum ma abutan falana a cikin ku wasa'a kuma ma abutan wadata la ya'tal kada suiran suwa cewa mai al yu'mu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kada suiran suwa cewa ba za su bada abin da ke hannunsu ga dangin su na kusa ko kuma miskinai da kuma wanda suka yi hijira saboda Allah Allah ce wal ya'fu wal yasfahu su yafe su kauda kai ana kuke gona an yaftar Allah lakum ba fa so Allah subhanahu wataala ya gafarta muku wallahu ghafur rahim Allah subhanahu wataala ne ya gafara ne mai jin kai wannan aya ta sauka ne ga mai da sayyidina Abu Bakar bayan abin da ya faru ga Esther da aka tuhume ta akan ƙarya to da aka gane wanda da Allah subhanahu wataala ya wanke ta sai ya zama su daga cikin wadanda suka dinga yada wannan magana akwai mista kamar da kuka fara jiya mista bin kusaka wanda shi yana da alaka da sayyidina Abubakar asali shi dan wannan innar Abubakar ne saboda haka kuma gashi na ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ya zo talaka ne ba shi da komai sai Abubakar yana dan taimaka masa yana tallafa masa yana ciyar da shi sai gashi kuma duk da wannan kyautata da Abubakar yake masa sai gashi yana da cikin masu yada irin wannan magana akan ɗan Abubakar to shi ne daga baya sai Abubakar ya yi rantsi cewa daga yau ba ruwana da wannan mutum kuma ba zan kara ba shi komai ba daga cikin dukiya na to da ya yi wannan rantsuwan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shafa da wannan aya allazi ma gotan kwalala da wadata kada su rantsi cewa ba za su ba da abin hannunsu ga danginsu na kusa da miskinai da kuma wanda suka yi jira saboda Allah ba Allah ce wani ya ku wani yasu su yi haƙuri su yafe su kawo da kai Allah ta bi gona an yi alƙura Allah ba ba ku so Allah ya gafarta muku Allahu Ghafurur Rahim Allah mai jin kai Allah mai gafara ne mai jin kai mana yanda su masu wadata da masu salla suke rabawa Allah subhanahu wa ta'ala umurta kuma suna sa rai Allah ya gafarta musu to su ma idan wanda ke kasa da su ya saba musu to su ma su yi haƙuri su ya ga masa ina matan bai yi haƙuri ya ga masa wanda shi ne karantarwa a cikin musulunci sai da wannan abu ne mai wahala ba ne iya yi wannan sai ne haƙuri ha wala ta tsawo hatta ta wani sayyi'a idfa bil latiyya ahsan yake fa idan da zai bayyana ka wa da adamu ka annahu waliyun kamin sai dime wa ma yuna faha illa alladina sabu wanda yana da fatan hakuri za ka ganto wannan ina kyau da wata shi kuma yana muna nan ina ba in ba ka danna zuciyar ka ba ba za ka ci gaba da kyautar maka amma ci gaba din shi ne abu ne yake ina ba tabbata shi da abu ne malamu suka ce wannan abu wannan ayan tana nuna mana cewa al-kaba'ir manyan-manyan zunubai ba sa ɓata ayyukan mutum na da saɓanin shirka idan mutum ya yi shirka shirka babba to ayyukansa da yake yi a da duka sun lalace kuma da Allah ya manzo Allah da in asharaka la yaqbalanna amal to amma idan mutum ya aikata babban zunubi kamar kada kamar da wannan mutum ya yi wannan yayi babban zunubi yana buƙatar sai ya kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ayyukan sana alkhairi naja suna nan ba mu dai sabis ba sana ake shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fanta mifa na da bilin yace an yuqtu lil qurba wal masakin yace wal muhajirin fi sabilillah mana hijran sa da yayi saboda Allah yana nan duk da cewa yayi wannan kallabi yana ba ta mu gani hijran da hijran sa yana nan saboda haka kenan idan mutum ya yi babban zunubi kamar kada kai ko zina ko wani makamci haka ya yi aikata babban zunubi yana buƙatar ya yi ba Allah ya gafarta masa amma tsohon ajiyarsa na ayyuka alkhairi suna na Allah ba zai ɓata su ba ina ba tambaye wannan shi ne fahimta ahlus sunna wal jamaa haka nan kuma wannan hadisi wannan aya tana kara tabbatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya rantse akan cewa ba zai aikata alkhairi ba ya zo kuma ya fahimci cewa hakan ba shi ne daidai ba aikata wannan alkhairi shi ne daidai to ya ci gaba ya aikata sai ya yi kafara na rantsuwan da ya aikata na wasu da ya yi yana fatan bane kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yace man halafa ala yamini fa ra'a ghayrahu khair khaira minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khair wannan hadisi sai musu idan mutum yayi rantsuwa cewa ba zai wani abu sai zai gan cewa wannan shi abin da ya rantsa akai shi na alkhairi kuma zai ce yaje aikata wannan abu sai kuma ya yi kafara akan rantsuwan da yayi ina ba ta ba bi kuma ta mutu yake tunda na rantsa to shikenan ba zan yi ba koda wannan abu shi na ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma cikin alkhairi wala taj'alu Allah urbatan li aymanikum an tabaghu wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ina ba ta ngani ka kusa an zuwa sunan Allah ya zama to shamaki tsakanin ku ya zama to abin da ba zai hana ku yin biyayya ko kuma a tabaru wa tatta ko kuma yin takwa wa su yi hoga na ko kuma ku yi gyara tsakanin san haka sai a ci maka kai abu da kai ina da nanin da wani yi ko kuma ka ba zai ba a wani ba sai karanta bakin ba ko da ka riga ka rantsi kuma abin da kace ba za ka yi ba shi ne alheri to kai ka fara sai kai aikata wannan abu na alheri ina ba don gaji wanda shi ne karantawa shari'a musulunci na
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعيبوا في الدنيا يعينه في الدنيا والآخرة ولو عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
إن الذين يرمون المحصنات لدي ولد سكي جيفا ماتا ماتا مكي الزار بلاد ودن درس ماتا أبن جيفا روابا غافل الزوم المؤمنات مؤمنين لوحي لوح في الدنيا والآخرة ما تجيفا كير ولد ماتا أن لا عجيسوا عن الدنيا دلاخرة ولهم عذاب عظيم كما كنا دا عذابا لجيرما amma muka fara cewa manzo Allah ya ya ambaci wannan da take manyan manyan zurfi da take halaka da mutum inda yake ce sai ko safa al-mu'mina daga ciki yake waqaf al-mu'mina ha al-qaf waqaf al-mu'minat al-qaf al-mu'mina daga ciki akwai jifan in kana ne ga mata mu'mine ga falalu ma ka kai saboda ka wanda abu yana cikin manyan manyan zurfi na Aisha take cewa an jefe ni da zina al-hali ban san me yake faruwa ba sai bayan lokaci mai tsawo na zo samu labari ina wata bare kamar da muka yi bayan abu da ya faru sai ka ja har da ta koma Madina ba ta san me ke faruwa ba ta dauki kwanaki ta je ruwa kawai manzo Allah ya ji da mata amma ita ka san ta san me ya faruwa sai daga baya ne labarin ya yi zuwa gare ta saboda ka ji fa irin wannan matan da ba ruwa su ba ji ba ba ta rewa wannan babban zubi ne a shari'a Allah ya yi tashhadu alaihim alsunatuhum ma sai wannan abu a ranar da harsunan su wa aidihi da kuma hanayensu wa arfulum da kuma kafafunsu za su ba da shaida a kansu bima kanu ya'malu da abinda suka kasance suna aikatawa allati yawma idin yuwaffihimullahu dinahum alhaq a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala zai cika masu sakamakon su na gaskiya dinahum anan mana jazaa'uhum kamar jira ba nan ka ji ba to a ranar da Allah zai cika masu sakamakon su na gaskiya ويعلمون أن الله هو الحق المبين كما ذاك فانت هو الله سبحانه وتعالى شين الدرقين الدرقين مبينين التي القبيثات للقبيثين التي نياب ماتا دا نياب مغندن سنجاكي دا نياب مزاج والقبيثون للقبيثات حتى نقوم نياب مزا دا نياب مغندن سنجاكي دا نياب ماتا والطيبات للطيبين تتكلم ماذا ده تتكلم مغندو سن داتي ne ga tsakkakan mazaje والطيبون للطيبات haka nan kuma tsakkakan wato mazaje da kuma tsakkakan mugandanu sun daki ne ga tsakkakan mata annaje ulaika mubarraun mimma yakulu idan wadannan wato wankakku ne daga abubuwan da ake fada daga abubuwan da masu kaza suke fada لهم مغفرة سنة غفرة ورزق كريم دا أجكي لجيما فبداك وانا آية الله سبحانه وتعالى يا نونة شوانا أنا عيشة تابا بانتا لك أبنا أجي جيما تنش أسالي كتن شيء واتسامة كما انضاء الله كي يا إسامة شيء دا أكن شوان بذاتي وانا أبوما شيء دا أجي في القبيتة في القبيتين نيا أمتا ونيا أمتا جيني sabila ka duk wanda ya ce nana Aisha mai zina ce kenan kuma yana jifa manzo Allah da zina ce ko ba haka ba to da miya kuma za ga miya kuma za ji ne miya kuma za ji ga miya kuma za sarkakan mata da sarkakan mazaje, sarkakan mazaje da sarkakan mata. Ina fatan bane. Sannan ya kara da cewa ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Wadannan wankakku ne Allah ya wuce su, Allah ya faranta su daga wannan abu. Sannan kuma Allah ya ce suna da menene, suna da gafara da gareshi, suna da arziki mai girma, wato shine menene, shine aljanna. Shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya zargi Nana Aisha da wannan kadafin, bayan Allah ya saukar da wannan magana, to wannan ya zama tashi kawai. Kanke, to da ma'anar haka shi ne ya karya ka wannan aya. Ina fatan kun gane. Saboda haka duk wanda ya zargi Nana Aisha da wannan abun, to ya zama tashi. Sa'annan kuma wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna falalar Nana Aisha akan sauran matan duniya. Ina fatan kun gane. Malam suke cewa Nana Aisha ba ita ce farko wanda za a zargi da irin wannan abu ba. A cikin Alkur'ani Allah ya ba mu labarin Annabi Yusuf, ko wato bai an zarge shi da wannan alfasha, matan wannan waziri da yake zama gidansa ai ta zarge shi da wannan abu. To amma kuma Allah subhanahu wataala ya wanke Annabi Yusuf daga wannan zargi ta hanyar wani jariri a cikin wannan daji. Kowa da wani annabi ko shahida shahidu min aliha in kana qamisu ma in kana qamisu hu hujja min minene min qudwa ha yake ne ne fa sadaqa wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisu hujja min dubur ha fa kadhaba wa huwa min al-sadiqin. Wanne wannan sheda malamin sai baba da aka wani wani ne ba da wannan sheda yake a dubi rigan annabi Yusuf idan daga gaba ne rigan ya yaje kenan wannan mata ita ce makarantiya shi Annabi Yusuf ne shi ne mai gaskiya. Idan kuma rigar shi ya yage ta baya, to ita wannan matar ita ce menene, ita ce makarantiya, ma'anar Yusuf shi ne mai gaskiya. Saboda me dan misali shi ne yazo zai maka fiyaje ai ta gaba ne za ka yi kokari ka tunkule shi kai da yage rigar shi ko wato wani, to haka sai zama to shi Annabi Yusuf shi ne ba shi da gaskiya, ita ne take da gaskiya. To amma idan ta bayan shi ne rigar shi ya yage, idan yana kokarin gudu daga gare ta dai ta rike rigar shi ta baya ta yage rigar shi, sai zama to shi ne mai gaskiya, ita ce ba ta da gaskiya. Mahal shahid da Allah ke uwar shahidar shahidu min ahliya, wane ne wannan shahid, wane ne ya bada wannan shaida? Malamu sai saban wasu suka ce wani mutum ne, amma mafi yawan malamu ka sai suka ga kaso wani jariri na wannan daji shi ne ba da wannan shaida. To da hadisi mun saba Allah ke cewa ya ji saba wannan da suka yi magana suna yar jariri daga ciki yake wannan wanda ya ba shi shaida a zamanin Annabi Yusuf ya wuce Annabi Yusuf da sauransu. Tare kenan wanda ya ba da wannan shaida dan tarbiyyar Annabi. Almuhim Allah ya wanke Annabi Yusuf da wannan tuhuman ta hanyar daga wannan jariri. Haka ita ma Nana Maryam dan da aka jefe ta da wannan abu, Allah ya wanke ta. Ita ma Allah ya wanke ta da ta hanyar jariri Annabi Isa. Ko ba ko ne dan da ka zo da jaririn ta a hannu aka tambaye ta ina ka samu wannan jariri, me take? Allah ya ce fa asharaki, wato ba da arzu ba sai ta yi nuni zuwa ga jaririn. Ina ba ta muka ne kawo kai ko lokan da mun kana fil mahdi sabiya nan da nan jariri ya fara magana wala idi amrulla atabiya kita waja'ala li nabiyya wai 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 daga haka suka fice wannan jariri ma la bari shi daban ne. Ina ba ta muka wanda ba yi ba wanda jariri ba ne sabuwa wanda daban ne. A haka sai aka tabbata da cewa majina ta yi ba ta samu wannan jariri. To amma da aka je gida na Aisha da wannan abu, Allah bai wanke ta ta hanyar wani jariri ko ta hanyar ma annabi ba, Allah da kansa ya saukar da aya ya wanke ta daga wannan. Ina ba tan bane sai wanda yake nuna fadalan Nana Aisha, kuma ta kasa ji tana alfahari da wannan, tana cewa kullu tana cewa ni ne wanda Allah ya saukar da aya ya wanke ni daga kansa da aya. Ina ba tan so wannan aya fadala ce ga Nana Aisha. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
فمن الله سبحانه وتعالى زيشدا وطول مدى دين يمن إذني كاكم تيشدا جدا ومدرك فلا تنمى قوانا سورة akwai hukunce-hukunce da dama da suke karantar da mutarbiya a cikin wannan sura. Allah ya yarda da amma ya kona da kuka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidan da ba na ku ba hatta tastanisu har sai kun nemi izini wato sallimu ala ahliya kuma ku yi sallama ga masu gidan. Allah ya ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun hakan wannan shine alkhairi a gare ku in har da Allah ku zaka karu domin ku dauki wa'adi domin ku wa'adi sai ce fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku sami kowa ba a cikin gidan to fa la tadkhuluha kar ku shiga hatta yu'zan lakum har sai an ba ku izini wa in qila lakum irji'u farju idan aka ce muku ku koma to ku koma huwa azka lakum hakan shine yafi tsarki a gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da abin da kuke aikatawa. Allah ce laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra mas'ulatin babu laifi akan ku ku shiga gidaje wanda babu wani mai zaune a ciki fiha mata'un lakum kuma a cikin wannan gidaje kuna da kaya a cikin su wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma tadkhulun Allah ya san abin da kuke bayyanawa ya kuma san abin da kuke koyewa. Wannan ayoyi suna karantar da mu adabul izinan wato ladabin neman izini kafin mu shiga gidan da ba namu. Saboda haka abu na farko daga cikin ladaba da wannan ayoyi suke karantar da mu shine me bai halarta mu ya shiga gidan da ba gidan shi ba. Ina wannan gani matuƙa gidan da ba gidan ba gidan ka bane ya halatta ka shiga ba har sai ka nemi izini an baka izini ka shiga sannan ka shiga in ba baka izini ba kar ka shiga. Abu na biyu malam suka ce ana neman izini ne so uku kafin a shiga. Ina ba san gani so uku ake so mutum ya nemi izini idan bayan ka nemi izini so uku baka ji an maka izini ba to ka tafi kawai kamar da ya tabbata a cikin hadisai da dama daga ciki akwai hadisin Sa'd bin Ubada inda yake cewa wata rana manzo Allah ya zo gidana da manzo Allah ya zo gida ya sa baki ko ba manzo Allah ya yi sallama assalamu alaikum Sa'd bin Ubada yana ciki ya mai da sallama amma sai ya yi kasa da muryarsa ta yadda manzo Allah ba zai ji amsar shi ba sai manzo Allah ya sake mai da sallama assalamu alaikum ya sake amsa amma kuma sai kan da muryar sa har iyalan sa suna cewa ba za ka daga muryar kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji kan kina manzo Allah ya sake yin sallama na uku ya sake bada amsa yayi kasa da muryar sa manzo Allah bai ji komai ba sai manzo Allah ya juya sai kuma sai manzo Allah ya juya sai ya fito ya kira manzo Allah ya ce manzo Allah duk sallama da kai na ji da kullina kuma ina baka amsa amma kuma da gangan nake yi kasa da muryar na domin ka yawai samun sallama sama albarkar sallama ina wata muka da wannan daga nan kuma sai yi shiga ciki ya shiga da manzo Allah cikin shi ya ba shi abin da tsaro to daga anan ka gani manzo Allah ya yi sallama to uku da bai ji amsa ba sai manzo Allah ya koma da wannan malamu ka ce so uku ake yin sallama haka nan kuma a cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri inda ya rawaito yake cewa wata rana muna zaune a majalisin sai muka ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo wurin mu a bindige Ubay ibn Ka'ab yana zuwa wurin sai ya tambaye shi bisa meka sai ya ce wallahi yanzu na je gida Sayyidina Umar lokacin da zaman Sayyidina Umar ne shine khalifa lokacin yace na je gidan shi sai na yi sallama so uku sai ban ji an ba ni amsa ba sai na ji ya nan na ji ya rasa nake nan sai Umar ya turo mai masa hikima gina ya je kira ni yana dawowa Umar ya tuma sai me yasa ka tafi bayan kai sallama so uku sai ji ma Umar wannan shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nemi izini so uku ba ba shi izini ba fal yarji ya koma Umar yace sai ka zo mun da shaida akan wannan hadisi da kafa da jina in ba ka ba sai na yi maka duka so kuma ba wa ita mana kana so ka ce manzo Allah ne fara ka yace to sai ka zo da shaida cewa manzo Allah ya faɗa wannan magana in ba haka ba to sai na yi maka duka to shine yake kuma ya gudu yana neman waje ne zai zama maka shaida akan wannan hadisi shine yazo maka zai shi abu ka suke yana gama faɗa hun ne faɗo sai Ubay ibn Ka'ab yace masa to ai ko wannan hadisi sananne ne saboda haka ba ma wanda zai bi kawar Umar ya ba da shaida sai wanda yake mu karanci shekaru Abu Sa'id al-Khudri yace ni ne a cikin majalisi ni ne zai karanci shekaru sai aka tura ni inji shi inje ba da wannan shaida sai je ba da wannan shaida Umar yace al-hani anhu asfaq bil aswar yace ai kasuwanci ne shakata da manzo wannan hadisi Abu Sa'id al-muhim a cikin wannan hadisi shi ma Abu Sa'id wai Abu Musa al-Ash'ari ya kaji bai cewa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana neman izini ne su uku ina fata mun gane yace idza ta'dana ahadukum salatan wa lam yu'dan lahu falyarji aka aka yi wannan hadisi saboda idan da daga cikin ya yi neman izini su uku ba wanda ya ba ba shi izini ba to ya koma wannan hadisi banda cewa yana tabbatar da cewa menene izini su uku ake nema yana nuna mana wani abu kuma shine me cewa komin girman ilimi malami wani abu na iya kuma Umar duk kusanci sa da manzo Allah duk ilimin sa amma ga wani hadisi me sauki da ban shi hadisi ne kuma shahararre malamin Imam Nawawi a cikin sharh Muslim yake dalilin da yasa Ubay ibn Ka'ab yake ma Abu Musa al-Ash'ari wanda zai bi ka zuwa wani Umar shine wanda yake kokarin shekaru yana so ya tabbatar maka da cewa wannan abu sananne ne a wurin manya da kuma a wurin ƙanana ya kowa ya san wannan hadisi amma ko Umar bai san shi ina ba zan bari saboda ka haka da mara ilimi ne yake a kowane lokaci abu na iya kuma jima malami ba wani abu bai ina ba zan bari saboda ka al-muhim izini so uku ake nema sa'annan kuma daga cikin ladabi da wannan wadannan ayoyi suke karanta da mu wato ladabin neman izini ana yin sallama ne kafin a nemi izini duk da cewa ayar ta zo ya ce ya gaza mun na zuwa kullu biyu zan fara koyi tukum hatta tasani su wa tusalli a zahiri tun banji kamar sai ka nemi izini kafin kai sallama to amma ba haka bane ana yin sallama ne tukuna kafin a nemi izini kamar da yazo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin abu hadisin da wani mutum daga cikin bani amir ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana zuwa balarabin kawai ne yana zuwa yake a alihi mana in shiga manzala yace ma bai masa hikima gida yace fita ukhruj ila hadha fa allimhu adab al-ittiba wa qul lahu assalamu yaqul assalamu alaikum a adkhul manzala yace ka fita ka tafi karanta da wannan mutumin na da bin neman izini ka ce masa yace assalamu alaikum a adkhul mana sai yayi sallama kuma sannan yace in shiga kenan ana yin sallama ne kafin a nemi izini saboda haka zahirin ayar da ya ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ba haka yake nufi ba saboda mai wannan wawu din nan wawu yana nufin ma'ana ana so mutum ya nemi izini tare da yin sallama ne kawai amma ba yana nufin mutum ya yi ya nemi izini kafin ya yi sallama ba yana ba ta mawa lokacin ana amfani da wawu ba ana nufin ana jira abu ne kawai ana nufin waɗannan wawu sun yi tare a cikin hukunci da aka ambata kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya lawale nana Maryam yace ya Maryamu ukunu di ko wasbiri warkai ma'araji kada yace wasbiri sai ce mata warkai duk da cewa ana yin ruku ne kafin a yi sallah saboda wannan wawo baya nuna tarti ba na tarti ina ba tan gano na saboda ka ana neman ana yin sallama ne tukunan kafin a yi annabi izini ce assalamu alaikum in shigo wani shirar daji buka tamfi ba daga cikin lardu wata samu zince da zamu ya samu daga cikin ayoyin akwai magana cewa idan mutum ya zo yi sallama a gaban kofar gidan mutane ba a so ya tsaya yana fuskantar kofar kai tsaye an fi so ya tsaya ko da gefen dama ko kuma gefen hagu na kofa amma ba wai ya tsaya gaban kofa kai tsaye ba wannan shi ne na dalili ina fatan ba ne saboda mai asali ba a so ka ga abin da yake ciki ne sai masu gidan sun baka izini ina fatan ba ne saboda haka idan ka zo ka tsaya a bakin kofa kana kallon kofa kai tsaye ka gani idan aka bude kofa kai tsaye za ka ga abin da yake ciki walala kuma ba za ku so ka ga halin da suke ciki ba a wannan yanayi ina ba ta bane haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata wa sai ya gidan mutum in zai fadawa baya tsayawa yana fuskantar kuma kai sai sai ya tsaya a gefen dama ko kuma a gefen hagu wanda ya rasu hadisi yace a wannan zamanin babu labule a kofar mutane haka gidan kowa yake kowa da manzo da yazo baya tsaya kawai daidai ba ci kuma amma malamu suka ce ko da akwai kofa gara ba sai tsaya a gefen dama ko kuma a gefen hagu kowa ne ne gidan in ya bude kofa ba lalle bane yaso ka san abin da yake cikin gidan shi kai tsaye ba saboda haka a wannan shine dalili na cikin wani sa'an kuma abu na gaba da zamu yi tsara daga kullana ayoyin shine idan masu gidan suka ce idan misali shi yayi sallama assalamu alaikum in shigo sai aka ce waye saka ambaci sunan ka kanka ce ni ne kai shigo ina wannan mun ji wannan abuwa su ke mutu ya zai kwanfasa kofar ka ka ce waye ya ce ni ne su ni ne waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamace da wannan amsa a cikin hadisi Jabir ibn Abdullah yace wata rana na je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kwanfasa kofa ni na kwanfasa kofa manzo Allah sai man an sai yace ana dan manzo Allah fito yana cewa ana wani ne ana kamar manzo Allah yace ka annahu kariha hada manzon da yana cewa ana mai mana ana ne da kike fada ka fara suna da kake jahiri da misali ina ba zan ga haka ake so idan mutum ya zo ba za ku ba aka ce waye ne ce wani ne ba waye ce ni ne ya yi shiru ba sannan kuma daga cikin abubuwan da zamu koya cikin wannan ayoyi idan ka nemi izini aka ce ka koma to ka koma kar ka dauki abu kamar laifi ne ba laifi ba ne ina ba zan ga ne malaka ta ce ne gidan bai toye maka wani hakki ba gidan shi ne ya da haji ya ba da izini yana haji ya sai ba da izini ba saboda ka bai toye maka wani haji ba ba ka da wani haji dole sai ka shiga gidan shi saboda bai ka wata mutum yayi fishi dai ya zo gidan mutane an ce ka koma zai ji kamar ka zage shi ko ko baka mutu ta jawo wala ba ne ba aka roi to cewa wata daga cikin magawata so ma suke su je gidan mutane a ce musu su koma me yasa Allah ya ce zalika asqalakum ina ba da mutar ko ba ka yi ce ba da wa in kila lako murjo farjo ita huwa aska lako sun da Allah ce haka shi ne yafi sarki gare ku ko ba suna musu ba wannan falalan sarki da Allah subhanahu wa ta'ala ba to ka dadi ma suke je suke bi su je gidan mutum su yi da mi a cikin su ko ba ko da wannan huwa aska lako dinna ina ba da mutar sa'annan kuma daga cikin ladduba da zamu fitar da kowa na ayoyi malamu suka ce haramu ne mutum ya zo gidan mutane kafin a ba shi izini ya shiga ya tsaya yana leke abin da ke cikin gidan ka zo wuce wani gidan nan za ka zo kuma ka zo da ka wuce wanda kuma ka san babu kula sai ka fara duba wani da ke faruwa ciki akwai wasu suna da irin wannan tabiyan kuma abu ne mara kyau ina ba zan gane haramu ne ka dinga leka ma mutane gidan su ina ba zan gane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka je ka leka gidan mutum sai ya jefe ka da wani abu ha ya bata maka ido to ba ka da wani hakki a kanka ba ka da hakki sai ba ka da hakki ki ba da kace sai ka rama ba ka da hakki diya ba kuma ka da hakki komai a wurin shi ka rasa idon ka a banza bal a wani hadisi wani sahabi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama a gidan manzo Allah akwai wani huji sai ya je yana ta lebo abin da yake ciki manzo Allah yana zaune da wani karfi a hannunsa yana susa kansa da shi sai manzo Allah ya ce ai ban san cewa kana nan kana kallo ba in ba ka ba da na taka maka wannan abu a idonka
bece inna ma ju'ila al-istinad min ajli al-basar an ce a ne ni idin ne saboda me saboda kada ido ya gana abin da ya kamata ya garba jinin mutane ina fatan gane saboda ka a shari'ance in ka je ne ka gidan mutane aka shaka maka wani abu a ido ka faka ka kara sai ka amma zakar in je ka je ko dujera baka da wani mai jaru a dama alkai to ya kamata mutane su bar irin wannan mummunan tabiya ba shi da kyau sannan kuma daga karshe sai an ce idan ko idan laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin babu laifi akan ku shiga gidan da ba kowa a ciki ha malamu suka ce abin da kin rayu da nan gidan shi ne gidan da ba na kowa ba ne gidan ne na jama'a ba kiriya misali mutum ya zo dakin da ake karatu misali ina fata wannan daki da ake karatu to in ka zo shiga irin wannan daki ba sai kai wanda kai wani kanin wani izini ba daki ne na kowa ko kuma ka zo shago zaka sai abu ba sai kana ne ba tunda ba sune ne san da abu ya riga abu ne shago yana fatawa kenan ya riga ya bada izini kowa ya shiga ya sai abu ya yi shi to ga kanin sai zo shago ko kuma ya zo daki da ake karatu ko kuma maka bincike su to irin wadannan matsaka dai kana da wani abu na maslaha dinka a cikin shi ne sai sai ya fiya mata Allah kana da wani abu na maslaha ka a cikin babu ne bi ka shiga koda baka yi baka nemi izini ba Allah ta wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana ganin abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke koyewa na ya kaje ka ni to shi ke da zamu fara nan abin da muka fara yi ne kan da kuma dan ta inda muka fara kula da yake mana Usman kana wuce kan dik insha Allah ila ila kanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ku tambaya ina fata mun gane ana fassara alqur'ani ne da alqur'ani ko kuma a fassara shi da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane da kuma magana malamdu magabata na fara na fara saboda haka wannan aya abinda zai fassara mana shi shine aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda na kawo hadisi na mutum da yazo wurin manzo Allah daga cikin banu ane da yazo kawai zuwa yayi wurin sai a kuma kofa yace a ani ana ani shine a adu wanda ne ta nemi kai ma ne ko kuma ila hada fa alim ha ko kuma hu yaqulu assalamu alaikum a adu agar wanda ne ta karanta da shi ce assalamu alaikum a adu ina ana yin sallama ne kafin alim ina ba wanda shi ne ma'anar ayan wanda ta ala alim ya halatta in kai shigo kai wasu mallama in kai shiga masallaci haka yana da kyau amma ba a ya ne kyau amma ni da bi ta da kai masallaci ba kai sallama ba ba kai dai ba ina ba so da masallaci na kowa ne shi ma ba kasana ba kuma ba ba saboda ga ba wajibi ba da kanka ka kai sallama idan kai shiga masallaci amma in kai ban wannan shi ne idan mutum ya haɗu da ɗan uwansa kawawu yana sama da shi ko kuma wanda suke shekaru da shi ana so ya yi sallama yana bata bane wanda ya fara yin sallama shi ya fi falala ina baka mun gani to amma idan misali karami ne yake sallama da babba hadisi kara manzo da yake yusallimu sagir ala al-kabir ina baka mun gani karami ne karami shekaru shi zai fara yin sallama da babba ina baka mun gani to idan ya fara maka sallama ne yana da gaske adabu na sallama mutum ya mika hannu ya yi musafa ina ba da kuma da ka ba rashin kunya bane dan karami yayi sallama ga baba yayi kamar sa hado yayi sallama a sharade ba da kunya ina ba da kuma amma mu al'ada mu ne anan muda da kuke gani in kai ma babba sallama bai kamata ka mika masa hado ba ta tsaya sai iya ne kamar ka hado yana fadan bane mu a adam wana wannan na cikin girmamawa ga manyan mutane yana fadan bane to amma dai kararan karantarwar shari'a wanda ya fara nika hannu wanda ya fara yin sallama yayin shi ya kamata ya nika hannu ya yi sallama yana fadan bane wannan shi karantarwar shari'a Tu veux
dire
Na ga ne tambayar ma na ga da dukin shi ya kira wanje shi ya kira da ita ko haka Kawo da dai ina so mu ga wannan asali ba haramu ba da mu je mu gina da mutane ina fata mu gane idan akwai abin da yake bukata kai magana da mace za ka yi magana da ita ina fata mu gane yanzu haka ina kadi yake ne wani lokaci ina zo a gidana mata za su kira ni wanda kuma su ba sun samu nan magana a ruwa ko na kwana mace ta kira ni da tima lana da tambaya ita menene tambayar ki kuma sai ta yi tambaya kuma amma ta amsa mu gaba da shekaru mana ko alifu na kuma ajiwa ban zata ba ta sani ba kawai don da yawa yana baba da haka wani zai yi kamar ba zai kira saboda haka abin da nake nufi idan abu ya kai ga kana buƙatar ka kira mace ko kuma ta kira ka saboda wannan abu mai amfani to babu ne to amma idan kira da take nufi ma'ana mutum ya kira budurwarsa misali kina wanda kake nufi ya kira budurwa ta ita kaji soyayya da magana kamar sha'awa da zai kada hankalin da sauransu ina ba da bane wannan abu ya tsawawa cikin ramadan ko kuma ba cikin ramadan ba haramu ne wannan ina ba da bane haramu kuma da bisha fara idan mutum da ya shirya aure ba to wannan soyayya soyayya da ake yi dinnan haramu da sharri mutum ba ina ba da bane idan mutum ya shirya yin aure ne da iyaye yariya ne da aure a sai da magana idan an sai da magana babu laifi su kira suna su tattara akai za su ina za su fara magana aure da sarau amma irin yawan magana ko kuma mutum zai tashi zai zo na su kebe da shi da yarinya su yi ta maganganu na soyayya na ta da kansu sha'awa wannan abu haramu ne zuwa da shi ke jawo zuwa ga zina yana magan bane to haka wannan abu ya kamata a mutane su ji irin wannan abu Allahu a'lam ina ba tambaya ne idan aka daura aure da ciki da gangar ana sane sai aka yi faru ba aka daura aure to aure malikiya dole wannan aure ba ta daura ba aure dole za na da ta ta wannan wannan aure ba na ba su kuma idan har ba su ba ba aure tsakanin su kuma har ina ba wannan shi ne fanda ba na 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 za ka tashi ne ka kawo daya sannan ka yi sallama sharabu da ka biyu biyu da ke so ka in ka samu haka daya aka yi sallama sai ka tashi da wuri ka dan kawo fatiha da kare ka jiran sura haka ka samu ka yi sallama sannan ka tashi da wuri ma ne So, idan mutum ya kai ziyara zuwa ga wani ba tare da ya san da shi cewa zai yi ba. Yanzu an samu ci gaba, ina fata muka ne. Ga waya abu mai sauki za ka yi kira mutum ka ce masa ina so kawo maka ziyara. Ina fata muka ne. Saboda musamman ziyara irin wannan kananan mutum zai je ya kwana a gidan misali. Ya kasu wani gari ne zai je ya kwana a gidan misali. Kaga irin wannan yana bukatar shiri. kowa ba ne a irin halin da ake fama da shi a rayuwa yanzu wanda kowa yana ji da kansa ne ba daidai ba ne ku ce ta ce ka je ka hau amma musu a gidan sa haka ka ce ka zo kwala da ne yi wa ba kwashi da abinci da zai zai tsanci kansa zai tsayar sa na wata rana sai ga asali kuma ka zo ina wata muka ne saboda haka abin da ya yi shi ne a saboda yanayin rayuwa da ake ciki a sanar da jira kafin a kai ne wannan jira na nesa to amma ko da mutum ya kawo wata ziyara ba tare da ya tsara da kai ba yana daga cikin ladabin musulunci shi ne ka tarbe shi da haka ina ba zaɓe kamar da aka yi jiki kaci za ka kore shi ba asali ba sharaɗi ba ne a shari'a mutum cewa ka suka kai ma mutum da sai ka zama ɗaiɗi da ba ba ta rashi ba ne ina ba ta rukare ziyara yana kan nake kara soyayya tsakanin mummunai to da ka shari'a da wadatar da a dinga yawaita ziyartar duniya ina ba ta rukare saboda haka abin da ya fi shi ne ya karbe sa ko da ba shi da abinci idan misali abinci na shi ne kawai da shi ya haƙura ya ba ba ku ne ko san a jikin wannan sahabi ko wa haka wani da wani ba san zan sahabi ya samu ba ku yana ne wanda zai soke wannan ba ku wani sahabi ya ce ka bani ba ku nan sa kan soke alhali ko ba shi da abinci a gidan sa da ya je gida ba san shi sai ce kawai ba ku wannan mutum wanda na kuma lamu suka bar yaran su da yunwa ina ba zan gane suka ba wannan ba ku wannan abinci to a ran wanda da yake Allah ya sa abin da kai ka ta kuma Allah ya sa ka maka da aljanna saboda haka yana da kyau ko da mutum ya zama ka ba nan da shi ba ka iya kokarin ka sai ta fara nisa ba wajen sun hannayensa masu kyau da gaske jima ba ita maka ne wasu kuri uzai ko wani wani ma'ana kana karban baki ka ciyar da shi ina ba zan zuwa abu ne mai kyau da kawai shi ake na kuma ya tara a ƙasa ba ce gobe za ku kara yi wasu jiri ba zan zaɓi su a kuri ba ina da karar duka da yawa kuri zan da shigar ka da wata azumi saboda ina da karatu da kafin a wajen na ina da shi da nada kuma kafin kuma to ina da nada wannan karatu na ki dawo da kuma zan ki saboda ka kuma abuwa sai ji ji insha Allah Allah ya kawo da